الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dade mu wannan yini mai tarin albarka, yinin Lahadi wanda yau yayi daidai ga 2 ga watan Sha'ban, watan 8 cikin watannin musulunci. Yau hijira na da shekara 1445, yau yayi daidai da 12 ga watan 2 na miladiya 2024. Barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka, maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta Manawa ce a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin Manhajul Masail, littafin babban malami Alhaj Sa'ad bin Umar Sa'id, mutumin Putatori, jamhuriyar Mali, wanda muke gabatar da shi cikin wannan maktaba a wannan yini kuma a daidai lokaci irin wannan. Idan masu bibiya ba su manta ba, a gabar da muka tsaya kanta shine malai yake cewa haramun ne ga mukallafi ya jirkinta sallah har lokacin sallah ya wuce. Haka nan bai halatta yi aboki da fasiki ba, bai halatta yi zama hudu da fasiki ba, sai dai da larura. Haka nan ba zai nemi yardar abin halitta ba wajen saba wa mahalici. To wannan shine kusan topic din da muka kammala shi a makon da ya gabata. Yau kuma insha Allah za mu tashi farkon peji na 30 a wannan littafi, wanda malai yake cewa la ilaha illahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi, bi halatta ga mukallafi ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah, hatta ya'lama hukmallahi fihi, har sai ya san hukuncin Allah cikin aiki. A wannan gaba za mu tashi insha Allah. Wannan kuma shi ne darasinmu na 15 a wannan littafi. Malaki cewa wala hilu lahu, wannan haudin damir ne, ya udu ilal mukallaf, ya udu ilal mukallafi. An gane ko? Tunda tun farko dama akan mukallafi ya gina abin, saboda haka ba zai dinga maimaita mukallaf mukallaf ba, akwai gwaranci ciki. Amma an ya kawo damir wakilin suna ya wadatar, an fahimta, bai halatta gare shi ba. An ya fa'ala fi'lan, ya aikata wani aiki, ya kawo fi'ilan bin nakira. An-nakira tafidul umum, tana fa'idantar da duka. An gane ko? Idan nakira ta zo irin wannan siyakin ko na amur ko na hayu, tana daukan duka take nufi. Dukkan mukallafi bai halatta ya aikata wani aiki ba, ko na addini ko na mu'amala, har sai ya san hukuncin Allah cikin aikin. Ana fahimta? Wannan ka'ida ce mai girman gaske a wannan littafi, kuma sakinta da rashin aiki da ita shine yake sa mutane suke fadawa cikin haram da kuma fadawa kai tsaye cikin fushin Allah. Yanzu ka duba abin da ya shafi harkar auratayya, da harka ta kasuwanci, da harka ta siyasa, da harka ta aikin gwamnati. Idan ka ɗauko mutum 100-100 a kowane wannan bangare da na lissafa, da wahala za ka samu 10 ko 5 wanda suka san hukuncin Allah kafin su ga wannan harka. Kai wani zai ga harka ta samun kuɗi, ta fi kawo kuɗi da wuri, wani ya ɗauka harkar aure harka ce ta samun dama ko yayi ko al'ada. To saboda ka rashin sanin hukuncin Allah kan al'amari, iya sa ɗan adam ya faɗa cikin rigima. Za ka dinga take haƙƙin wani baka sani ba, za ka dinga badakala da abubuwan da ba su halatta ba, kuma kai baka san hukuncin Allah kan abu ba. Saboda ka wajibi ne duk abin da za ka shiga a matsayinka na musulmi, ka yi ƙoƙarin sanin hukuncin Allah kan wannan abu. Ko kasuwa za ka yi, ka yi ka nemi ilimin wannan kasuwar da kai da 'yan uwanka 'yan kasuwa, sannan ka je wajen malamai su kwatanta ma me riba me halal, alal aqal mai bai halatta ba a wannan kasuwa mai ya halatta, in siyasa ne mai ya haramta mai ya halatta, in aikin gwamnati ne mai ya haramta mai ya halatta. To alal aqalli in dai kai wannan, to akwai abubuwan da za ka kauce musu da yawa, ba za ka zama to ka dagula cikin abubuwa kamar yadda al'umma mafi yawa a yau suka fada cikin musiba ba. Allah ta'ala ya tsare. Ya ci gaba da cewa wa yas'alul ulama, kuma shi mukallafi wajibi ne gare shi dinga tambayar malamai, duk abin da baka sani baka tambayi malamai, al'amari na addini ne, al'amari na mu'amala, to a dinga tambayar waɗanda suka sani, sai su haska ma hanya, sai ka samu ilimi kan wannan abu. Wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma idan kuma koyi zaka yi da malami, ba da kowane malami yake koyi ba, ana ganewa, ba kowane malami bane ake koyi da shi. Yasa ku duba littafin Shehu Usman Dan Fodio Wasiqatul Ikhwan, wanda ya dinga tambaya magana akwai ulama'u su miyagun malamai, miyagun malamai wanda za su fake da addini kuma su dinga aikin da ba daidai ba. Ana gani, ana fahimta, shi ilimi kamar yadda malaman suka ce agun kowa ma ana karɓar ilimi, inda ilimi ne, amma kuma koyi sai da malamin da yake bin tafarkin sunna. Ana ganewa da kyau, tunda ilimi shedan ma ya baiwa Abu Hurairah ilimi ya karɓa. Ana ganewa, da aka yi yakin Badar a kamo bursunoni na yaki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi shawaran sahabbai ya za a yi da waɗannan. Da ƙarshe dai shawara ta yanke cewa kowa ya fanci kansa, ma'ana kowa ya kawo fansa ta kuɗi sannan ya fanci kansa a ƙara wa musulunci ƙarfi. Waɗansu ‘yan gata aka zo aka dinga ba da kuɗi ana karɓar su, to sai aka rage waɗansu wanda ba su da gata, to sai ma'aikin Allah ce duk wanda yake da wani ilimi to za a turo masa yaran garin Madina guda goma, yaran musulmai, ya koya musu wannan ilimin. Idan ya koya musu wannan ilimin sun iya, shikenan ya fanci kansa. Kun ga lokacin kafirai ne ba, hasali ma a wajen gumurzun faɗan musulunci da kafirci akan musu, amma ko manzon Allah ya tura yaran sahabbai, ‘ya’yan sahabbai kafiri ya koya masa ilimi. Ana ganewa, to yasa malamai suka ce in dai ilimi ne to agun kowa karɓar sa ake. Amma kuma a cikin malamai da wa za ka yi koyi, waye zama ƙudwa hasana gare ka, shine malamin da yake bin tafarkin sunna. Wannan shine abin koyi kamar yadda malami akadari ya rubuta nan. Sai malai ya ci gaba da cewa wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Idan za ka yi koyi, ka yi koyi da malaman da suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alladhina yadilluna ala ta'ati Allah, wanda suke nuni kan ayi wa Allah da'a. Wa yuhadhiruna man ittaba'a ash-shaytan, kuma suna jan kunne da gargadi ga madabin hanyar shaytan. Waɗannan su ne malamai abin koyi. Al-bayan yani annahu la hillu lil mukallafi an yataqaddama ila ayyi fi'lin min al-ibadati aw min al-mu'amalati. Malaci bi halata ga mukallafi ya gabata wajen aikata wani aiki na ibada ko na mu'amala. Aikin ibada shine kamar abin da ya shafi tsarki, sallah, zakka, aikin haji, duk wannan ibadat ne. Abin da ya shafi mu'amala kamar zamantakewa da mahaifa, zamantakewa da mata, iyali, zamantakewa da makota, zamantakewa da waɗanda ba musulmai ba, duk wannan iya cikin mu'amalat. Ana fahimta, to duk aiki ko na ibada ne kai tsaye ko na mu'amala ne, to bai halatta ka gabaci wannan aikin illa ba'da an ya'lama hukmallahi fi zalik, har sai ka san hukuncin Allah cikin wannan aiki. Duk abin da za ka yi, to ka yi ƙoƙarin sanin hukuncin Allah kafin ka shiga wannan aikin. Ana fahimta, min wajibin, ka san hukuncin Allah na wajibi. Ana ganewa, ka san abu kaza wajibi ne, yinsa ko barinsa. Wa mandubin, mandubin nan matsayin sunna ne, ka ɗau ka san abu a matsayinsa na sunna ne wannan abu, wanda bai kai wajibi ƙarfi ba a language na malaman fiqh kenan. Ana ganewa, wa haramin, ka san kuma wannan abun haramun ne shi. Wa makruh, ka san wannan abu kuma abin kiyama ne ba a so wa mubah ka san kuma wannan abin ya halatta ka aikata alal aqalli waɗannan guda biyar din wajibi ne ka san su wajibi mandubi haram makruh da mubah dukkan al'amura ɗayan biyar din nan ne ko abu ya zama wajibi ko abu ya zama mandubi ko abu ya zama haram ko abu ya zama makruhi ko kuma abu ya zama halal ne ana fahimta to wannan shine abin da malamin ya faɗa wajibi ne ka san aikin da zaka yi a wani gida yake a gidan wajibi yake a'a wannan aiki a gidan sunna yake a'a wannan aikin kwata-kwata ma haramu ne aikata shi a'a wannan aikin bai kai karfin haram ba makruhi ne an kyamace a aikata shi a'a wannan aiki halal ne to wannan wajibi ne akan kowane musulmi ya san wannan wa qad qala alaihi salatu wassalam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ubida Allah bi shay'in ba a taɓa bautawa Allah ba da wani abu afdal wanda wannan abun yafi falala min fiqihin fi din a ce ka fahimci addini sannan kai wa Allah bauta ana fahimta ma'ana bautar da zaka yi ta kan ilimi wannan bauta tafi kowace bauta falala kuma tafi kowace bauta soyuwa a gun Allah ya zama to abinda kake ka san matsayin sa addini ka koye shi an koya ma ka san menene matsayin sa kai wa Allah bauta ta wannan hanyar to ita wannan bauta yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce bauta mafi falala ko bauta mafi alkhairi wali fakihin wahid male ce masanin addini mutum daya wanda yake da ilimin addini ashaddu ala shaytan min alf abid to yafi tsanani akan shedan fiye da masu bauta mutane dubu kuma suna akan jahilci ana ganewa a sawa mutum daya wanda yake ibadarsa akan ilimi to yafi gagara a gun shedan shedan yafi tsoron sa akan a sawa mutane sun kai dubu masu ibada ne amma jahili suke wannan shedan bai mai da su komai ba inda kasan karma mi haka mai da su duk inda ya kada safiya za su amma mai ibada akan ilimi to iya da wahala shi dan ya zabe ya zame mai kasa a kafa a karan farko shi yasa ma'aikin Allah ke jaddada magana a wannan wali faqihin wahid ashaddu ala shaytan min alf abid wali kulli shay'in imad malice komai iya da imad iya da fila ko iya da ginshiki wa imadu hadha ad-din al-fiqh ginshikin wannan addini shine fiqihu fahimtar addinin ilimin sa da fahimtar sa Imam Tabarani fi al-awsat a cikin wannan magana din ana fahimta kun ga anan abin da ake bukata da mu ilimi tukunna ta'arifuni qabla an ta'buduni fa ilam ta'arifuni fa kayfa ta'buduni ku sanni kafin ku bauta hadisul qudusi idan ba ku sanni ba in ji Allah ta yaza ku bauta mi sannan aya cikin suratu Muhammad ta'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathawakum ilimi shine gaba ana ganewa ko yawa hashi ya sama wasu malamai suka ce a wa'ansu guraben yanda Allah yake jinjina wa masu neman ilimi da kuma irin tagomacin da Allah ya musu to ba dukkan mai ibada bane ne samuwa kun ga mala'iku suna cin halittun Allah mafi girma amma ma'aikin Allah ya ce mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu a ƙasa ga ma'abotan ilimi domin gamsuwa akan hanyar da suke sannan duk kifi da yake cikin ruwa iyaye yin addu'a ta alkhairi ga ma'abota ilimi haka nan duk tsuntsun da yake yawo a sama iya addu'a ga ma'abota ilimi na addini ana ganewa kun ga wannan kadai ya ishi dan adam farala da ya mai kaimi wajen neman ilimin addini kuma ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam mutum daya a cikin al'umman nan ya gane kuskuren sa ya gane kuskure ta hanyar ka wani iya samun matsala game da tsarki wani game da alwala wani game da sallah wani game da kabli ko ba'adi dalilin ka kai ya gyara to yafi a cika ma duniya
da dukiya mafi tsada a cikin naka ne mutum daya gane addini ya fahimci ta hanyar ka to alkhairin da zaka samu a gun Allah yafi a ce duk duniyar nan da kadaron ta duka naka ne ana fahimta kaga in ba malaman addini ba me samu irin wannan fara ba me samu irin wannan alkhairi to ka lalle ilallah ilimin addini iya da farla iya da daraja ku duba inda Allah ya gwama shahadarsa da ta malaiku da ta ma'abota ilimi cikin aya daya shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai ce wal malaikatu sannan me wa ulul ilmi Allah ya sheda shi kadai ne abin bauta sannan malaiku sun sheda Allah ne kadai abin bauta sannan ya ce masu ilimin addini su ma haka sun sheda Allah ne kadai abin bauta sannan ya ce inna ma yakashi Allah min ibadihi al ulama daga cikin bayina wanda tabbas inji Allah suna tsoro na to malamai ne malaman addini ana fahimta to wannan shine sai yake cewa wa annahu in jahila hukman min ahkami shari'a har in ka jahilci wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen shari'a to ba shiru zakai ba ba kuma zuwa zakai ka aiwatar da abin da san rai ba ko dukake ba sai yace yasalu ahlul ilmi wajibinka ne ka je ka tambayi ma'abota ilimi ana gane ba yasalu ahlul ilmi an ka je ka tambayi ma'abota ilimi kan wannan abin da baka fahimta ba li'anna fardal jahili as-su'al domin wajibin da ke kan jahili shine tambaya an gane ko shi jahili in aka ce jahili kar dauka jahili murakkabi a jahili kana cikin tafiya ga wani abu ya bace ma ko kuma wani abu ya shige ma duhu kasa ganewa shi kalmar jahilci tana da ma'ana guda biyu ne akwai jahalu shay'in kana cikin bincike kana cikin karatu wani abu ya shige ma duhu to ka jahilci ba gane shi ba akwai kuma jahalul murakkab ko jahilul murakkab wanda shi kwata-kwata bai ma hanyar neman sani bai hawa hanyar ba kuma shi bai yadda bai sani ba kaga wani abu illa kenan amma jahili wanda kana cikin tafiya wani bai bace ma ka tambaya to wannan ba matsala bane ba matsala bane to dukkan wanda wani abu ya shige mai duhu to wajibi ne kan shi ya tambaya faqad qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ko tambayi ma abuta azkira anan al-ilmi ake ne fasalu ahla al-ilmi kinan ba ahli ba zikiri na dukan kirji ba an gane ko nan ma abuta ilmi ake ne fasalu ahla al-ilmi in kuntum la ta'lamun an fahimta kama yajibu alaihi kamar yanda zama wajibi gare shi shi mukallafi ana ganewa an yaqtadi bi ahli sunna al-mutahhara ya kwaikwayi wanda suke kan bin tafarkin sunna sunna kuma tsakakkiyar sunna wanda ake yin ta ittiba bisa ilimi dan sunnar yanzu akwai sunnar da ake yin ta da jahilci ko da ra'ayi ko da kungiyanci kaga ita ba sunna mudahara bace an gane ko sunna ce mukhtalida wanda an cakuɗa ta da wani abu amma sunna tsarkakkiya shine wanda mai kiran baya kira dan kansa ko dan ra'ayinsa ko dan kungiyarsa ko da mazhabarsa iya kira ne akan doran alkitabu was sunna sannan kuma bisa fahimtar magabata sannan kuma kowane musulmi nasa ne inda ya shaida Allah kadai ne abin bauta ya shaida manzon Allah ne ana fahimta to wannan shine sunna mudahara ba din masu da'awar sunna bane sai kan sunna mudahara ba kowa bane sai zaka ji kai wani sunan ne sunna ne by name ko by kungiya ana fahimta amma sunna mutahara ita ce wanda duk ba wannan abubuwan a cikin ta malami in kungiya yake to kungiya tana taimakon sa ne wajen rayar sunna ba wai ya fake da kungiyar bane sunna ta taimake shi a ya shiga kungiyar domin ya taimaki sunna da wannan kungiyar ana fahimta to wannan shine sai malai yake cewa as-sunna al-mutahara fi jami'i amalihi yayi koyi da ahlu sunna tsarkakkiya fi jami'a a'malihi wa aqwalihi a cikin dukkan ayyukansa da maganganunsa wa ibadatihi da kuma ibadojinsa li'annahu humul ladhina yajluna bi jami'i ahwalihim ala ta'atillah wanda sune suke nuni a dukkan al'amuransu da halayyarsu akan aiwa Allah da'a wa yuhadhiruna man ittiba'a ash-shaytan kuma su ahlus sunna na gaskiya sune suke jan kunne da gargadi kada a bi hanyar shirin qala ta'ala Allah ta'ala yake fadi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ta'ala yake cewa wa man yushaqiqir rasul ishqaq ana mukhalafa ake ne duk wanda ya saba wa manzo a gane ko ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta zo masa ka saba wa tafarkin sunna bayan shari'a ta zo ma wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin ka zabi bin wata hanyar da ba ta mu'minai ba ka bi hanyar son zuciya ko hanyar sabon Allah ko hanyar raye bid'a ko hanyar raye shirka kamar hanyar sunna ka hau hanya da bata masu imani ba to sai Allah ya ce ni wallahi ma ta wallah za a jibuntar masa abin da ya dauko wa kansa ma'ana Allah zai bar shi da abin da ya jajibo wa kansa sannan kuma nuslihi jahannam idan ya mutu bi tuba ba Allah ta'ala zai shigar da shi wutar jahannam wa sa'at masira makoma inda ya wuta ce to makoma ta yi muni Allah ya tsare mu wa an al-irbad bin sariya irbad bin sariya radiyallahu anhu qala sahabi ne Allah ya kare dadi shi yake cewa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan wajilat min halqulub wata rana manzon Allah yayi mana wa'azi wa'azin da zukatanmu sai suka girgiza a gane ku shine wajilat min halqulub zuciya ta girgiza wa zarafat min haluyun idanu suna ta zubda hawaye fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah faka annaha mau'izatu muwadda wannan wa'azi kamar wa'azi man kwana manzon Allah kamar wa'azi da shi kenan saboda haka fa ausina mazala imana wasicito fada mana wa ansu kalmomi da zamu rike faqala sai manzon Allah yake cewa usikum bi taqwallah ine muku wasici ku tsaya kan jin tsoron Allah wasam'i wa ta'a ku ji ku yi da'a ana fahimta babu riba ta waye idan an fada ma gaskiya ka hakura ka karba kuma ka yi da'a ga malamanka na addini ka yi da'a ga shugabaninka a wannan tafarki manzon Allah ya baro babu riba ta waye ba zanga zanga a musulunci musulunci bai san wannan ba sai dai yahudanci da mukuraɗiyar zamani to shine suka zo da zanga zanga an gane ko amma addinin musulunci ba zanga zanga a cikin sa ana fahimtar wannan alaikum bisam wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam wa ta'a ku ji kuma ku yi da'a ana fahimta manzo Allah yake cewa walau ta'ammara alaikum abdun ku duba larabawa fa yake faɗa wa maganar nan larabawa suna ji da kabilarsu kuma suna ji da farafatarsu kuma suna ji manzo Allah dan kabilarsu ne ana fahimta amma ma'aiki yake koda bawa a wata ruwayar abdun habashi koda bawa bakin fata aka ce shine shugaban ku larabawa wanda manzon Allah daga cikin ku ya fito wanda ku ne kabila mafi alkhairi a duniya gaba daya koda za da ko bakin fata ba jinsin ku ba kabilar ku ba a ce shine zai mulke ku to a musulunci ba ce mai zanga zanga sai manzala ce in dai an ce shine shugaba an ayyana ko kun zaba ko ya zo da ƙarfi in dai kun yadda shine shugaban to manzala ya ce alaikum bisam wa ta ku ji ku yi da'a ana fahimta inda ba za ka yi da'a ba sai gunda aka umarce ka da kafirci zalla illa an tara kufran bawahan haka manzala Allah ya ce sai dai cikin umarnin shugabanni kun ga kafirci karara ko shirka karara ko zalunci karara to nan ba za ku musu da'a ba nan ba za ku bi su ba amma har in dai abin da za su faɗa muku bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba to wajibin ku ne ku musu da'a ku ji ku bi su haka ma'aikin Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallama walau ta'ammara alaikum abdu ko da za a ci yau wannan bawa shine shugaban ku to kar ku mai tawaye sannan kar ku mai zanga zanga wa annahu man ya'ishu minkum ma ake ke ta duwan da ya rayu cikin ku Allah ya mai tsawon kwana faysira ikhtilafan kasira babu shakka zai ga canje canje da yawa sarqa rasulul karim manzo Allah ya gaskiya daga 1999 zuwa yau shekara 24 ko da 5 25 ai da 5 ne ko kaga ga da 5 duk da wayen mu a lokacin ai lokacin da Obasanjo ya je mulki daga wannan shekara zuwa yau canje-canje ne aka samu mu ɗan masu shekarun nan ba su fita cikin cokali ba mu ma kanmu za mu faɗi irin canje-canjen da idan mu ya gani bare da irin su malan salisu wane mutum kwanaki akwai wani dan kasuwa anan muna tattaunawa da shi yake cewa a lokacin dattijan dan kasuwa ne lokacin mulkin shugaban kasa Shehu Shagari Allah ji kansa yake cewa kudin buhun fulawa daya a wancan lokacin ya kai shekara biyu ba magana da yake mu kudin buhun fulawa daya a yanzu a wancan lokacin shekara biyu kenan to daidai da kudin trailer fulawa yake lokacin Shagari yace wallahi da hannunsa ya siya kudin da ake siyan buhun fulawa daya yanzu to shi yake bayarwa a kamai trailer fulawa har shagonsa kwanakin baya ma kwanai na ce shekara biyu zai kai shekara biyu amma yanzu kudin buhun fulawa daya yafi kudin trailer fulawa lokacin Shagari ya eh zai kai biyu ma kwanai da sai ya kai wa biyu kudin buhun siga ɗaya yanzu yake kudin trailer biyun siga na wancan lokacin sai kai kaga ikhtilafan kaseera na'am naira 70 lokacin baban gida ba ma lokacin abinan ba abinan Shagari ba 80 a wajen 80 nawa kenan 88 ne ko nawa yawa yi 92-93 a na yi tsakako wajen 92-93 to ga aikin hajji a lokacin 70,000 ne ya kashe lokacin baban gida aikin hajji bai fi 70,000 ba amma yanzu naira miliyan 4 da wani abu miliyan 4 to kun ga wani lokacin dama idan karatu ya zo zamani ne ke fasara karatu dama akwai ayoyi da hadisai da zamani ne zai fasara masu amma lokacin da manzon Allah ya yi nassin da wahala ba a fahimce shi ba amma yau da gobe ya tafassara ba kaga anan ma'aikaciya ya manya ishi minkum duk wanda Allah ya mai tsawon rayuwa cikin ku to zai ga canje-canje da yawa zai gani kuma gashi muna gani gashi canje-canjen ya zo yanzu ka sai abun an jima ya ce ya tafi kuma shine abun shine dai ba wani bane wannan abu iya bani mamaki ne wallahi malam ko musulmanmu ne masu wannan kasuwa ina za a je in an tara kudin nan ina za a je dazun nan ake faɗa mana akwai wani wanda ya sai siga tun iya 30,000 sama da trailer siga 12 a nan garin ya jibge su tun iya naira 30,000 yanzu ana sai da shi 72,000 kaga ya samu ko na 42,000 kenan da aka buga kudin da ya samu ya fi naira biliyan guda kuma har yanzu suna nan aje ba fito da shi sai ya kai 100,000 to ina za mu je amma wannan sai bude baki ce Tinubu mutumin banza ne gwamna mutumin banza ne suna zalunci kuma shi ma ga zaluncin da yake ya ma fi su zalunci ya fi su tun ya sai masara tun tana 10,000 ya danna ta yi boye ya cuci yan uwansa talakawa kuma wannan abun kada'an haramun ne duk abin da al'umma suke bukata sa ta yau da gobe ka siye shi dan ya ƙara tsada ka sayar haramun kake in dai kai musulmi ne ko da kuma lokacin da zaka sayar faduwa zaka yi in dai da niyyar ka koye ƙara tsada ka siyar to haramun kai wanda aka bashi dama yi haka sai manomi idan ka noma wannan ba siya kai ba noman ka zaka yi aje kayan ka duk lokacin da ka dama zaka sayar da kayan ka amma in dai siyowa kai da kuɗi kuma ka ajiye da niyyar yayi tsada ka kai histo ka koye sai yayi tsada iya son ka ka fito ka siyar to haramun kake yi kadan wannan haramun ne amma ka siyo a kasuwar ku misali ka kai kasuwar da kudan kwana biyu ka samu riba wannan ba matsala bane ka siyo a can ka kai can ba matsala bane amma ka je su to a bayan gari ka boye wata ɗaya wata biyu sai wata biyar shida a boye ya kare hannun talakawa ya kare ana bukata sannan ka dinga fitowa a hankali kana siyarwa to haramun kake shi da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta Allah ta'ala ya tsare mu man ya isha minkum fasirak khilafan katira
manzo Allah ya ce duk wanda ya rayu tsawon rai to babu shakka zai ga canje-canje da yawa fa alaikum bi sunnati idan juyi yayi juyi inji manzo Allah to ina umartan ku rike sunnata yan kasuwa ku rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikatan gwamnati ku rike sunnar manzo Allah shugabanni ku rike sunnar manzo Allah talakawa mu rike sunnar manzo Allah mata maza mu rike sunnar manzo Allah tunda lokaci ya canja duk inda juyi yayi juyi inda kana so ka mutu da imani ka samu tsira to manzo Allah ce ga hanya guda daya nan duk abinda za a yi karkabar wannan hanyar ta sunna in kasuwa kake kayi ta akan tabarkin sunna idan kodago kake idan mulki kake idan aikin gwamnati kake to kayi shi bisa tsarin sunna shine hanyar tsira guda daya har in lokaci ya gurbace irin wannan yanayin al'umma da yawa sun bi duniya shi dan ya raka su to kai ke kokarin tsayawa akan sunna inda har kana so ka gama da wannan rayuwa lafiya shine fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyin sannan ku rike sunnonin khalifofina shiryayyu masu shiryarwa wa addu alaiha bin nawajizi ku rike wannan sunni da tira ma hakurin ma'ana karka mata rukun lagalaga kai mata rukun da sai an kai an kawo kafin a fusge shi daga hannunka ana fahimta rahu abu dauda wa tirmidhi wa ghairihima ko wa ghairihuma malik yacewa wa kala rahimahullah mala allah masa rahama yake cewa wala yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisuna alladhina dha'at amaruhum fi ghairi da'atillah fa ya hasaratuhum wa ya tulabukaihim yawm al qiyamah nas'alu allah azza wa jalla an yuwaffiqina li ittiba'i sunnati nabiyyina wa habibina wa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam malik yace shi dai mukallafi wala yarda li nafsihi kare gamsu da kansa yarda shi yaje tudun mun tsira a kare wannan kullun ya tsaya bainal khawfi war raja ina kudai rahmar Allah ina tsoron azaban Allah wani lokacin ka kaman ba za ka kai gaci ba wani lokacin kuma ka kaman ka samu rahmar Allah haka ake so ka yawaita aikin alkhairi dan kudai rahmar Allah ka tsora cewa aikin zurbi dan azaban Allah ma radiyahu al muflisuna kar ka yadda da kanka irin yadda da tabbu suke wa kansu kamar yahudawa ai sun ce lan nadkhul al jannati illa man kana hudan aw nasara san ce al janna ma ba mai shiga sai bai hude ko ba da sari ka gane muflisu ne kenan a gane ko ko kuma lan ta masana naru illa ayyaman ma adudat muflisu ne kenan to kar ka bi wa kanka al janna irin wannan kar ka yadda kai kawai ka ji tudun mun tsira kar ka yi wannan alladina da'at a'maruhum fi ghairi da'atillah wadancan muflisuna su ne wanda suka tozartar da rayuwarsu a amaruhum ai hayatum kenan fi ghairi da'atillah suka tozartar da rayuwarsu a hanyar yiwa wani Allah da'a an gane ko fa ya hasaratuhum ya tabe wasu wa ya tulabukaihim ya tsawon kukansu yawm alqiyamah ranar alqiyam duk wanda ya tozartar da rayuwarsa aiwa wani Allah da'a ba Allah ba to babu shakka zai fada cikin hasara a lahira kuma zai yi kukan da bahi da ƙarshe nas'alullaha azza wa jalla malici muna roƙon Allah mai girma da buwaya an yi wafiqina Allah ya mana gama da katar littiba'i sunnati nabiyina wajen bin sunnar annabinmu wa habibina masoyinmu wa sayyidina shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane البيان وقال رحمه الله مالن الله يمسى رحمه يكي چوا انه لا ينبغي للمكلف العاقل بي كماتا بي حالتا غ مكلف مي هنكلي ان يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون يرضى ده كانس ايرين يرضى ده تاببون متانه سكي وكاو كانس الخاسرون تاببو لانفسهم سن تابد كاونن سو الذين ضاعت اعمارهم في معاصي الله وند سكا توزرتر ده رايوارسو ا سابن الله wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunansu wa lam yastaghfiru rabbahum basu nemi gafaran ubangijinsu ba wa yatubu ilai basu tuba zuwa ga Allah ba an gane ko wa ya'addu ala huquqin nas suke ta'addanci wa ta'addu ala huquqin nas suke ta'addanci kan haƙoƙin mutane wa lam yura'u hududallah basu kiyaye haddodin Allah ba
hatta jaa ajaluhum qabla at-tauba, har ajalin su yazo kafin su tuba. Wa raddal mazalimi, ajalin su yazo ba su mai da zalincin da suka yi ba. Ila ashabi, ha zuwa ga ma'abutan wanda aka zalunta din. Fa kasiru yawmal jaza samarati ibadatihim, sai malin yace in dai mutum ya ci haƙƙin mutane, yayi ta'addanci wa mutane, bai nemi yafiya gare su ba, bai nemi sulhu gare su ba, har ya mutu kafin ya tuba ya maida zaluncin da yayi zuwa ga waɗanda ya zalunta, ana ganewa? To sai malam yace fa kasiru yawmal jaza, za su tabe a ranar alkiyama, ita ce yawmal jaza, ranar sakamako. Samarat ibadati, me za su tabe? Kine duk ibadar da suka yi a duniya wanda Allah ya karba ya yadda da ita, to da ita za su biya bahi, ya zama ba su da komai. Kaga sun tabe, sun tabe ba karamar tabe ba, sun yi sallah, sun yi azumi, sun je haji, sun yi zakka, duk Allah ya karba. To amma dai sun yi zalunci a duniya, sun ci kudin wannan, sun mari wannan, sun daki wannan, sun zub da jinin wannan. To da wannan sallah da azumi da zakka da su dinga daukar ladan ana biyan wadancan bahin su, kine za su tabe, ya zama ba su da komai. Sai malike cewa a wa ba'u bi zunubi ashabil huquq, ba'u raj'u kila, za su koma da zunuban waɗanda suka zalunta din. Idan ladan ya kare kuma sai a dinga dauko zunuban waɗanda suka zalunta ana labka musu. Fa humul ladzina qala alaihim as-salatu was-salam, irin su ne manzon Allah yake magana kan sallallahu alaihi wasallama fi haqqihim, game da haƙƙin su, li ashabihi, yake faɗa wa sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum, Allah ya kare da su. Yake cewa atadaruna manil muflis min ummati, ma yake ki faɗa wa sahabbai, shin kun san tababbu a cikin al'ummata? Faqalu, sai suka ce mal dirhama wala mata inda, manzo Allah ya tababbe shi ne wanda bashi da kuɗi, ai bashi da dirhami, bashi da zinariya, an gane ko? Kamar an ce da can wani dan siyasa ne wai ya je iya cewa ya matsiyatan kasar nan, sai aka ce ai gyara talakawa ake cewa, sai ya ce suna da kuɗi, aka ce ba su da shi dudai ne, ai mara ko talaka bai bane matsayacin, an bayyana. To su sahabbai sun dauka satan su irin tabaddan duniya wanda zai zamto bashi da komai, bashi da duk abin da zai bukata, bashi da ita. To yayin suka zaci wannan layin manzon Allah yake ne, a gane ko? Yayin suka ce muflis shine man la dirhama wala mata'a inda, wanda bashi da kuɗi, bashi da dirhami, bashi da dinariya. Fa qala, sai manzon Allah ya ce a'a, ba wannan layin ba, hasararai a lahira nake tambayo, tabiɓɓan lahira. Yace innamal muflisu min ummati, tababbe cikin wannan al'umma tawa, inji manzon Allah, man ata yawmal qiyamati, wanda ya je ranar alqiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin, ya je da sallah karɓaɓɓiya, ya je da ladan azumi karɓaɓɓe, ya je da ladan zakka karɓaɓɓiya, hede wa qadasha ta mahaza, a duniya ya zagi wancan, wa akala mala haza, ya ci dukiyar waccan bai biya ba, wa safaka dama haza, ya zub da jinin wancan, wa daraba haza, ya daki wancan, an gane ko? Fa yuta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi, to wadancan wanda ya zalunta ko ya doka, ya ko ya zub da jini, ko ya ci kudin su, to sai ya dinga dauko kyawawan ladan su ana ba su, ana fahimta? Wa iza nafidat hasanatuhu, idan kyawun ayyukansa suka kare a biyan bashi, qabla an yi qudiya ma alaihi, kafin ya biya bahin da ke kansa, uki zamin katayahu, sai a dinga ɗebo kuma zurban waɗancan wanda ba su samu an biya su bashi da ladansa ba, a gane ko? Sai a dinga ɗebo zunubansu kuma, wa tsuriha alaihi, a dinga jibga masa a kansa, summa yutrahu finnar, sannan kuma sai a jeba shi a wutar jahannama. Fa hadha huwa al-muflis, waɗannan shine taɓaɓɓe, wannan shine taɓaɓɓe, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga babu shakka taɓaɓɓe suna da yawa yanzu, wani ma zaluncin zai ce ya taɓa aikin haji da kuɗin zalunci, wani zalunci zai yi ya ce ya taɓa gina masallaci, wani zalunci zai yi sata zai ace ya biya wa mutane kaza kudin kujiran maka du'a banza wallahi shirme ba abinda Allah zai karba a wannan inna Allah ta'ala tayyib la yakbulu ila tayyiba Allah mai tsarki ne baya karbar komai sai mai tsarki ana fahimta a galabiya musamman a wannan zamanin da abubuwa suka rikice da yawa wanda harkar nan ta neman kuɗi ta tafi da al'umma da yawa wallahi da yawa wannan hadisin ya aiki akan mutane da yawa yau wallahi tallahi mala wani masha Allah iya ibadar sallah iya kaza to amma ta karkashin kasa azalimi iya zaluntar bayin Allah iya gallaza musu wallahi Allah ba azalimi bane ba in an zalunce ka a yanzu an fi karfin ka ba yanda zaka yi to akwai ranar kin dillanci akwai ran da kai azzalimin to zaka hada da wanda yake karfi ana ganewa wanda za a bankara ka a kwato zaluncin da kai a mayarwa wanda ka zalunta kuma yanzu ai kudi ka zalunci mutum ko ko wata kadarar duniya to a lahira ladan ka za a dauka biya bashi shine Allah ke cewa yauma la yanfa'u malun wala banun a wannan ranar za a yi wannan tsiyan da wani irin biyan bashi nan to ran dukiyar kudin ba zai ma amfani ba a ranan kudi baya amfani kasuwar kudi ta kare tun a duniya an gama amala da kudi ana fahimta to wannan shine abin da ma'aikin Allah ya fara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana fahimta sai malik ke cewa summa talaba rahimahullahu min Allah ta'ala lahu wal muslimin alhidayah wat tawfiq sannan malan ya nema ya roka kenan ga Allah gare shi kuma ga sauran musulmai ya roki shi shiriya sannan ya ne ya roki Allah dacewa kansa da sauran al'ummar musulmai an gane ko littiba'i sunnatul mutahhara wajen kuma Allah ya mura gamta ka tar wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama hassa alaihi fi kitabihi al'azim kamar yadda qur'ani ya kwadaitar da mu cikin sa wa ma ataakum ar-rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo yazo muku da shi ku rike shi hannu bibiyo abinda ya hane ku ku hannu ana ganewa wa qala man yudi ar-rasula faqad ata Allah Allah ke cewa tabbas wanda yawa manzon Allah da'a yayi wa Allah da'a wa qala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha ma'aikin Allah baya fadar magana san rai duk abin da ya fada wahayi ne daga Allah wa ausa bihi sadiqil amin yayi wasici da shi mai gaskiya kuma amintacce sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ja fil hadisi kama inda yazo cikin hadisi inni taraktu fiikum amrayn ma'aiki ki cha na bar muku al'amura guda biyu cikin ku lan tadhillu ma tamassaktum bihima matakar kun yi riko da su ba za ku taba bata ba a gane ko ma din ai inne in tamassaktum bihima lan tadhillu in kun yi riko da su waɗannan abubuwa guda biyu da manzo ya zayyano su to yace tabbas ba za ku bata ba kun ga ma sai kawo lan din bai ce lan ba sai kawo lan domin mu karfin al'amari ita lan harfun nafayi ce annafayul abadi amma lam hanin baya daukan har abada zai iya canjawa a gaba amma illan tazo to hanin na har abada take dauka an gane ko kamar lan tanalul birra hatta tunjiqo ma tuhibuna ko lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah wal malaikatul muqarrabun an gane ko kaga nan lan tadhillu ba za ku taba bata ba in har kun yi riko da waɗannan abubuwa guda biyu abubuwan nan kuma su ne kitaballahi ta'ala wa sunnatun nabiyahu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riko da wannan to ya tsira su ne jirgin tsira yasa a baya da ma'aikin Allah yake cewa in al'amari ya rikice ko ga canje canje to fa alaikum bi sunnati an gane ko akwai lokacin da ma'aikin Allah yake karantawa sahabbai yanda in karshen zamani ya zo duniya za ta rikice kaza da kaza sai sahabbai suke cewa rasulullahi meye mafita kuma idan mun samu kanmu a wannan yanayin meye mafita sai ce fa alaikum bi kitabillah ku riƙe alqur'ani ku riƙe alqur'ani ku bashi lokacin karantawa ku bashi lokacin fahimta ka zauna ka dinga fahimtar ayoyin Qur'ani shi ma garkuwa kake sawa kanka ba za ka bata ba Allah ba zai biyo shaydan dama kanka ba amma kai nisa da Qur'ani kai nisa da hadisan manzon Allah kaga shaydan kuma kai kusa da shaydan kuma kenan shaydan zai iya halakar da kai duk lokacin da yaso amma garkuwar da zaka sawa kanka ta bata da rinjayar shaydan shine kai garkuwa da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah ka zauna ka dinga jin su kana fahimtar su kana kwatanta aiki da su to wannan shine hanya guda ɗaya ta tsira ya uwa duk malamin da bi dora ka akan wannan layin ba to bi so ka tsira ba ana fahimta wallahi bi so ka tsira ba tsira daga wannan duniya ka gama da ita lafiya ka je lahira ka samu jin kan Allah shine ka riki alqur'ani da sunna kar kai nisa da su ka dinga samun lokaci kana zama a karanta ma qur'ani in baka iya karantawa ba ka nemi malami ko da zai ce sai ka biya shi ka biya shi ya koya ma aya uku ne aya hudu ne iya ma bayani kana ganewa iya fassara masu kana fahimta su da yaranka abinda umarni ne na aiki kai kokarin kwatanta wannan umarni idan wannan dokan daga Allah ta hani ce kai kokarin hanuwa hana kanka to wallahi wannan in ka dau wannan layin ka dau hanyar tsira ka zauna a dinga karanta ma hadisan manzo ko kwaye ɗaya ne a sati a zaunar da kai a ce ga hadisi na kaza manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza a fassara ma a ka gane abin da ake nufi amma in da yawa al'umma sun nisa daga wannan ina muka fi karfi a shirme da wasa da wurgi anan muka fi karfi kawai amma mu zauna mu inganta wannan hanyar tsira ba za mu iya yi ba kuma na faɗa muku wallahi kun ga karatun na addini ba wai an ce dole sai malamai ne za su har kowa da kowa shi zama ka karantar ne wannan ba aikin kowa bane ba an gane da kyau aiki ne wanda Allah ya jarabe shi a gane ko wallahi jarabawa ce wallahi tallahi jarabawa ce amma ka fahimci addini dole ne ka iya karatun Qur'ani ka iya karanta hadisan manzo ka san manufa wannan fa dole ne fa ba wai lallashin ka ake ba dole ne wannan ka sama wa kanka lokaci ka sama wa kanka malami ka sama wa kanka makaranta wannan duniyar wannan kacaniyar ba za ta kare ba wallahi ba za ta kare ba ran da ka mutu ma sabon fil abu za za dauko shi kai kokarin tsira ka gama da wannan rayuwar lafiya ko ba hanyar da za ka gama da ita lafiya an kai nisa da Qur'ani da sunna baka dau hanyar gama duniya lafiya ba saboda kamar kokarin ruko da alqur'ani mai kokarin ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune hanya da ma'aikin Allah ce in dai ku ruke su to har abada ba kwata ba wannan hadisi Imam al-Hakim walau aslan fi sahihiyya da asali a cikin littafin Imam al-Bukhari ana fahimta wa kitaban da karshe sallallahu salli allahumma wa sallim salli allahumma wa sallim ala nabiyil habib Allah kai didin tsira da aminci bisa annabinka masoyin mu alladhi huwa min ajli ni'amallahi ala khalqihi wanda zuwan manzon Allah ya zama to ɗaya daga cikin manyan manyan ni'imomi wanda Allah ya yi wa wannan halitta tasa shukran lahu Allah muna ma godiya wa sana alaihi Allah muna yabonka wa ta'atan Allah muna ma da'a liqaulihi ta'ala domin Allah ta'ala yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi da Allah da manzo afwan da Allah da mala'iku da Allah subhanahu wataala da mala'ikunsu masu girma yusalluna 'alan nabi suna yi wa manzon Allah salati ya ayyuhallazina amanu ya ku bayi waɗanda kuka imani sallu alaihi ku yi salati wa manzon Allah wa sallimu taslima ku nema mai tsiyar da aminci na gun Allah a fahimta suratul ahzabi aya mai namba 56 da wannan aya ta sauka sahabbai suka zo suka ce manzo Allah mun san inda za mu sallama amma ba mu san inda za mu salati hadisai ne suna da yawa akwai sahabbai an ce ɗaya ɗaya har wajen guda 9 duk sarwaje irin wannan hadisi manzo Allah na'rifu an nusallim alayka amma wa kayfa nusalli alayka manzo Allah mun san inda za mu gaida kai mu ma sallama amma yanda za mu salati ba mu iya ba manzon Allah da bakinsa mai albarka ya ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wannan ruwaya da yake shi ma kansa wannan salati na Ibrahimiya ya zo da ruwayoyi sun kai guda bakwai. Akwai bambance-bambance, akwai wani azwaji wa zuriyatihi wani ko babu, ana fahimta? To haka manzon Allah ya bude baki ya fada wa sahabbansa wannan. Amma a wannan kasar da yake kasa ce kowa inda ya ga dama yake, akwai wanda sunan malinta da kunne na da ido na gan shi a media, wai akwai salatin da yafi wannan salatin inganci ya fi shi alkai, kuma wai malami ne, wai kuma wai addini yake karanta, kuma shi wancan salatin da yace yafi wannan farla da daraja ya sani, babansa ya sani, kakansa ya sani, malaminsa ya sani, shi wancan salatin ba manzon Allah bane ba, wallahi ya sani, babu shakka akan wannan. Su ma sun yadda wane-wane ne ya kawo wannan salati hanyar mafarki, haka suke fara. Amma kuma wai yafi abin da manzon Allah ya faɗa da bakin daraja, dan Allah akwai adalci a wannan. Wai kuma kai da kake kokarin fadar wannan, kuma kai ne baka san manzon Allah ba, shi kuma wancan da ya faɗi wannan magana wai kuma shine masoyin manzon Allah, ina wannan abin zai yi? Wannan ai zalunci ne, ai tilka izan qismatun diza, wannan zalunci ne. Maganar wani ba sahabi ba, ba tabi'i ba, Abdullahi dan Umar ba, wata ran yazo iya faɗa sahabai wata magana, yace manzon Allah ya ce kaza, manzon Allah ya ce kaza, sai daga cikin sabon wani yace ai naji Abubakar da Umar sun ce kaza, sai ce yushaku an tanzila alaikum hijratan minas sama, yace wallahi ya kusa Allah ya muku ruwan duwatsu daga sama. Ina cewa manzon Allah ya ce, kuna cewa wani ya ce? Abubakar da Umar ne ba, su ne daga manzon Allah sai su a wannan al'umma, ko manzon Allah ya amince musu su faɗi magana addini, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin, ya yarde musu. Amma dan Umar yake ce, ina cewa manzon Allah ya ce, kuna cewa Abubakar da Umar sun ce? To Allah ya kusa ya dirka ke ku daga sama, babansa ne kuma khalifa ne, ko manzon Allah ya amince musu su yi magana addini? Amma yanzu a ɗauko wani wanda yake bayan shekara 400 ko 500 da wafati manzon Allah ka haife shi, kuma yayi mafarki, wai mafarkinsa ne wai magana manzon Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya tsare mu, Allah ya gane da mu gaskiya. Sai Malik ya cewa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa sallim, tsiran Allah da aminci su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi, da alayensa da sahabansa, wa man yanhaju na wa yanhaju wa yanhaju nahajahum ila yawmi liqa'ihi ta'ala, da wanda suka bi tsari irin nasu har zuwa ran da za a sadu da Allah subhanahu wataala, shine ko ranar alkiyama. Allah ya samu dace. ‘Yan uwa, wannan darasin mu ne na 15, amma kuma duk muqaddima ce, duk muqaddima ce, sai a darasin mu na gaba za a yi ga cikin littafi. Ana ganewa? Darasi 15 duk a muqaddima muke. Allah ta'ala ya taimake mu, Allah ya samu dace, Allah ya samu lafiya, mu gama lafiya. Allah, muna roƙonka alkhairin duniya da lahira. Allah, muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira. Allah ka ji kanmu, Allah ka ji kan mahaifanmu, Allah ka samu lafiya, mu gama lafiya. Allah ta'ala, muna roƙonka alkhairin duniya da lahira. Allah ta'ala, muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira. Allah ta'ala, muna roƙonka a marasa lafiyar mu, Allah ka ba su lafiya, mu kuma Allah ka daɗe mu da lafiya da imani. Allah, duk masu taimakon addininka a duk inda suke, Allah ka taimake su. Masu mana zagon ƙasa a wannan addini duk inda suke, Allah ka yi mana maganinsu. Allah ta'ala, wannan ƙuncin rayuwa da yake ciki, Allah ka mana sauƙi da gare ka, ya Allah. Allah ka mana mafita, ka mana sauƙi da gare ka, ya Allah. Allah, duk wani wanda da hannunsu a kan wannan al'amura na ƙuntatawa bayinka, Allah ka mana maganinsu, ya Allah. Allah ka mana ƙarshen wannan musiba da jarrabawa. Allah ta'ala, muna roƙonka alkhairin duniya da lahira. Allah, muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira. Masu neman addu'o'inmu da mu kanmu muna addu'a, Allah ya karɓa addu'o'inmu. Akwai ɗan uwa Malam Isa wanda yake kula da wannan media tamu, to iya da uzurin tafiya gobe in Allah ya kai mu, kuma tafiya ce ta al'amura kamar sun shafi nema ko kasuwa, to muna masa addu'a Allah ya kai shi a sa'a, Allah ya ba su nasara, duk abin da za su dafa Allah ya sa mai albarka a ciki, Allah ya kai su su je akan alkhairi, duk saɓani da abin da ba daidai ba cikin tafiyar Allah ya tsare su.
kuma Allah ya kai su lafiya da su lafiya da su da dukkan su bukatu irin nasu muna addu'a ga wannan giyaci mata mu da aka mata aikin ido muna ƙara neman addu'ar ku Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya sa a mata asa'a Allah ya sa ƙarshen wahalan kenan muna addu'a ga wani dan uwana shi ma da yake can gida bi da lafiya mu ƙara masa don Allah ya ba shi lafiya Allah ya taika fadin sa Allah ya sa kafara ne muna ƙara addu'a ga dagacin wannan unguwa da abokin sa sarki Hausan Gabuka Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya abinda suke na bai Allah ya sa kafara ne kuma Allah ta'ala ya tashi kafadun sai ƙara musu lafiya wanda ya asasa wannan maktaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukan sa Allah ya bashi ikon aikata alkhairi fiye da wannan Allah ya amsa mana da mu da shi gaba daya muna ƙara addu'a ga midiyar mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu bude a harkokin su Allah ya riko da hannayen su Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya kade su daga dukkan shari dukkan wanda yazo wannan maktaba Allah mai da kowa gidansa lafiya wannan karatu da muke Allah ya samu amfani shi a duniya da lahira Allah ka sa ya zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ka sa ya zama ikon gyara kusakuran mu Allah ka sa ya zama sanadiyar hawa kan daidai wajen ayyukan mu Allah ka sa mu lafiya mu gaba lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh